Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar Alhamis 2 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suna kira ga babban Attorney General din kasar, wato General Jeff Sessions, ya tsame hannu a binciken katsalandar din Rasha a zaben Amurka. Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya. Hukumomin Malaysia suna shirin maida mutumin da ake zargi yana da hannu a kisan Kim Jong-nam, dan uwa ga shugaban ta Koriya ta Arewa.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na ci gaba da kokarin karfafa kuɗin takardar kasar, wato naira kenan, akan kuɗaɗen sauran kasashen waje. Bayan haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano da gidauniyar Bill da Melinda Gates da gidauniyar Dangote sun sake sabunta wata yarjejeniya da ta shafi ayyukan lafiya. Muna kuma dauke da rahoto akan shirin bango, wato muna dauke da shirin bango wanda Jummai Alhaji shirya za ta kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suna kira ga babban Attorney General din kasar, General Jeff Sessions, da ya tsame hannunsa a binciken da ake yi na zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar a watan Nuwamban bara, ko kuma ya yi murabus daga makaminsa. Wannan kira da yan jam'iyyar ta Democrat suka yi na zuwa ne bayan da aka gano cewar a bara Sessions ya gana da jakadar Rasha na Amurka a lokacin yana Majalisar Dattawan Amurka. Sashin ya goyi bayan shugaba Trump yayin yakin neman zaɓe, inda ya rike makamin mai ba da shawara a kwamitin yakin neman zaɓe. A lokacin da 'yan majalisa suke tantance shi bayan da shugaba Trump ya mika sunansa a matsayin wanda zai jagoranci hukumar shari'ar ƙasar, an tambayi Sessions ko mai zai yi idan aka samu hujjar cewa wani na hannun daman Trump ya tuntuɓi Rasha. Sai ya ce, a wani lokaci ko kuma a wasu lokuta akan kira ni da sunan ɗan baranda a yakin neman zaɓe, kuma ni ban yi wata ganawa da Rasha ba, saboda haka ba zan iya cewa komai akai ba. Shi dai Sessions ya taba ganawa da jakadar Rasha Sergey Kislyak a watan Yuli a gefen babban taron jam'iyyar Republican, sannan sun sake haduwa a watan Satumba a ofishinsa da ke Majalisar Dokokin Amurka. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar shari'ar Amurka Sarah Isgro Flores ta ce Sessions bai yi ƙarya a bayanin da ya yi wa kwamitin 'yan majalisa da suka tantance shi ba.
Hukumomin ƙasar Malaysia suna shirin maida wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa, mutumin da ake zargi da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata, wanda yake dan uwa ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Duk makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da Ri Jong-chol, mai shekaru 45, bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. A yau Alhamis, babban mai shigar da ƙara na ƙasar Malaysia, Janar Muhammad Afandi Ali, ya ce wa'adin da ya kamata a riƙe mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da ƙarewa. Sannan babu ƙwararan hujjojin da ke nuna cewa yana da hannu a kisan, saboda haka gobe Juma'a za a maida shi zuwa Koriya ta Arewa. Yanzu haka dai wasu mata biyu da ke da hannu dumu-dumu a harin ke hannun hukuma, waɗanda suka haɗa da Siti Asiya, mai shekaru 25, da kuma wato ƴar kuma asalin ƙasar Indonesia, sai kuma Doan Thai Hung, mai shekaru 28, ƴar asalin ƙasar Vietnam, waɗanda duk aka tuhume su a jiya Laraba da laifin kisan Kim. Ba a dai baiwa matan damar su amsa laifinsu ko kuma aka san haka ba, amma gabanin hakan sun yi ikirarin cewa ba su da laifi, domin a cewarsu sun ɗauka ana ɗaukan wani wasan talabijin ne da barkwanci. Idan dai har aka same su da laifi a shari'ar da ake masu, babu makawa, hukuncin kisa za a yanke masu.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya, sannan maza sun fi samun kulawa fiye da mata idan suka tsinci kansu a gangin shaye-shayen kwayoyi, kana an bi hukunta mata idan aka same su da laifin safarar muggan kwayoyi. Rahoton wanda hukumar kayyade yaduwar kwayoyi masu illa da ke Geneva ta fitar ya nuna cewa gwamnatocin kasashen duniya ba su fiye mai da hankali kan yadda matsalar shan muggan kwayoyi ke kara ta'azzara a tsakanin mata ba. Hukumar wacce har ila yau take sa ido kan aiwatar da tsare-tsare da Majalisar Dinkin Duniya ke shimfidawa kan dakile yaduwar muggan kwayoyi, ta bayyana cewa shirye-shiryen da mata ke amfana da su domin kyautata rayuwarsu ba su taka kara sun karya ba. Shugaban hukumar Warnesip ya faɗa wa muryar Amurka cewa kashi ɗaya cikin uku na masu amfani da kwayoyi a duniya mata ne, amma kuma kashi ɗaya ne cikin biyar ke samun kulawa. Ya ƙara da cewa akwai alamun ana nuna wa mata wariyar jinsi ta wannan fuska, domin sun fi fuskantar hukunci mai tsauri idan aka same su da laifin yin mu'amala da kwayoyi. Rahoton har ila yau ya nuna cewa harbuwa da cutar HIV mai karya garkuwar jiki da matsalar tabin hankali sun fi yawa a tsakanin matan da ke amfani da muggan kwayoyi.
Gwamnatin ƙasar Myanmar za ta yi wata ganawa da gamayyar ƙungiyoyin ƙabilun 'yan tawaye a wannan makon, domin farfaɗo da wani shirin samar da zaman lafiya wanda ya taɓarɓare bayan watannin da aka kwashe ana samun ƙarin tashe-tashen hankula a arewacin ƙasar. Wannan ɓarkewar rikicin ya risasar da fatan da ake da shi na cewa Aung San Suu Kyi za ta iya iko da dakarun ƙasar ta kuma tabbatar da zaman lafiya. Tashe-tashen hankulan da ake samu a kan iyaka kudancin ƙasar ya sa China ta shiga wannan shirin zaman lafiya kai tsaye. Gwamnatin ta Myanmar da su kansu 'yan tawayen suna nuna takatsantsan wajen shigar China cikin shirin sasantawar, amma kuma wasu masu fashin baki suna dasa alamar tambaya akan ko hukumomin Beijing na so ne su yi amfani da ƙarfinsu wajen yin tasiri akan shirin zaman lafiyar ta hanyar yin amfani da wasu ƙusoshi a ɓangaren ƙungiyoyin 'yan tawayen. A ranar Larabar da ta gabata, shugaba Aung San Suu Kyi ta jagoranci wani muhimmin zama a karon farko tun bayan wanda aka yi a tsakiyar watan Oktoba bara da ƙungiyar 'yan tawaye ta UNFC mai mambobi bakwai ciki har da dakarun KIA masu zaman kansu. A wannan zama an tattauna ne akan batun, wato akan buƙatun da 'yan tawayen suka gabatar na dalilin da suka miƙa akan abin da ya sa suka shiga shirin sasantawar a cikin ƙurarren lokaci.
Kusan wasu nau'ukan kudin zuma 350 da ke arewacin Amurka da yankin Hawaii ne ke fuskantar barazanar bacewa daga doron ƙasa, a cewar wani sabon rahoto da aka fitar. Kelsey Kopek ta cibiyar da ke kula da halittun ta ce wannan wani bala'i ne da ke faruwa a kan idanmu. A cewarta, wannan matsala na ƙara nuna haramcin yin amfani da magungunan kashe ƙwari da ake amfani da su a gonaki, waɗanda ke taimakawa wajen kawar da ƙwarin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Tattalin Arziki a Najeriya ta ɗauko hanyar farfaɗo da darajar kuɗinta, wato naira, akan kuɗaɗen ƙasashen duniya irin su dalar Amurka da fan na Ingila da kuma Euro. Amma ƙungiyar sabanta muradun ƙasa, wato National Rebirth Group, ta ce da walaki gora amiya. Za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton wanda Madina Dauda ta aiko mana.
A ci gaba da neman mafitar rikicin tattalin arzikin ƙasa, Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ta amince da wani sabon tsari na sake ƙarfafa kuɗin ƙasar akan kuɗaɗen ƙasashen waje, kamar su dalar Amurka da fan na Ingila da kuma Euro. Gwamnan Babban Bankin Najeriya Godwin Emefiele shine ya ɗauki matakin, inda ya sako wasu kuɗaɗe dalar Amurka miliyan 530 a makon da ya gabata. A yanzu ma dai ya ƙara sako wasu kuɗaɗen har dalar Amurka miliyan 180 saboda a ƙarfafa darajar naira, ko ƙasar za ta farfaɗo daga koma bayan tattalin arzikin da ta shiga tun daga shekara 2014, da ƙarfin darajar naira ya ragu har ya kusa kaiwa naira 550 a matsayin canjin dalar Amurka ɗaya. To sai dai wannan mataki bai gamsar da 'yan ƙungiyar National Rebirth Group ba, domin a cewar sakataren watsa labarai na ƙungiyar NRG ta ƙasa, Isa Tijjani, bincikensu ya nuna cewa ƙudurorin gwamnati ba sa tafiya daidai da halin da 'yan ƙasa ke ciki.
Mu anamu fahimta da kuma ainihin binciken da muka yi, sai muka fahimci cewar ainihin ƙudure-ƙuduren wannan gwamnatin ta yanzu ita ta janyo koko ta asasa ko ta azzara halin da muke ciki saboda abubuwa da dama da suka yi wanda ba daidai bane. Idan akwai wanda yake ganin cewar daga lokacin da aka fara mulkin nan na wannan gwamnatin yanzu komai yana tafiya daidai, ya fito ya ce abin da muka faɗa ƙarya ne. Magana ce ta a yanzu din nan da ake ciki a ƙasar nan, ba kowane gida ne koko in ce kashi 70 daga cikin 100 ba ma sa iya samun abinci so biyu a rana. To ba zai yiwu a ce musa'idu a wannan halin da ake ciki ba.
A wani abu mai kaman mayar da martani, ɗaya cikin dattawan jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, Husaini Gariko, ya ce kyawawan manufofin gwamnati na tafiya sai dai gajiyan haƙuri irin na mutane.
Talakawa har gobe ina tabbatar muku suna tare da Janar Buhari. To amma menene yake faruwa? Ba a rungun sarki sai rungun muƙada. Idan muka duba za mu kallata da idanun basira, mu kallata duk yawancin mutanen da suka ce suna tare da Buhari, ɗan kaɗan ne suke tare da tsakaninsu da Allah. A'a, suna so su zo su shiga su yi mara ɓarna domin a samu a buga mara baƙin fanti. To ya kula da irin waɗannan mutane, idan tafiya ta yi tafiya in yake ba za su gyaru ba, musu sangaɗe da yariya ya zazzage su.
Abin jira a gani shine jajircewar manufofin ɗaga darajar Naira da fatan zai ɗore. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Gwamnatin jihar Kano da gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Dangote sun sabanta yarjejeniyar da ke tsakaninsu game da wasu aikace-aikacen kiwon lafiya a jihar Kano. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
A shekara ta 2012 ne da ya bangarorin guda uku suka rattaba hannu a kan yarjejeniya mai wa'adin shekaru 5 domin samar da kuɗi da kayayyakin aiki da nufin yaƙi da cutar polio a sassan jihar Kano. A ƙarshen watan Disambar bara ne yarjejeniyar ta kammala, lamarin da ya kai ga sabunta ta a wannan mako, amma bisa amincewa da wasu sauye-sauye.
The accurate data reporting, so that as we look at both administrative and survey data, we're seeing a consistent picture.
Muna amfani da nagartattun magunguna da kayayyakin aiki, a don haka nake koran jami'an kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya da hukumar kula da lafiya a matakin farko su ruɓanya ƙoƙari ta yadda za a kai ga cimma nasara. Mr. Bill Gates kenan, shugaban gidauniyar Bill da Melinda, ke jawabi daga Amurka ga mahalarta taron sabunta yarjejeniyar da ya gudana a nan Kano. Shugaban gidauniyar Dangote, Alhaji Aliko Dangote kuwa na cewa,
with the closure of the 2016 accounts, there's need to conduct an external audit as we agreed to in our MOU, which we signed with you. I would like to have the audit report finalized and sent to me, also His Excellency, and Bill by end of April this year.
Yace bayan rufe asusu a shekarar da ta gabata ta 2016, akwai bukatar gudanar da aikin ƙididdigar yadda aka sarrafa kuɗaɗen kamar yadda yake ƙunshe a cikin yarjejeniyarmu. A don haka zan so a gabatar min da rahoton ƙididdigar a taronmu na tsakiyar shekara, kuma ma a miƙa wa mai girma gwamna kwafin rahoton. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi min ƙarin haske game da sabuwar yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu tsakaninsa da gidauniyoyin guda biyu, wato Dangote da Bill Melinda.
A sakamakon ganin nasara da aka samu a waccan, tunda muka yi wannan yarjejeniya ba a samu bullowar ciwon inna ba a jihar Kano. To wannan sabuwar yarjejeniya ita kuma akan lafiyar yara ne, wato da kuma iyayensu mata, wanda ka san a ƙasashe masu tasowa ana samun mace-mace na yara da iyayensu wajen haihuwa da kuma wajen rainensu. To wannan ya damu Bill Gates, ya kuma damu shi Dangote wanda yake dama shi ɗan Kano ne. Saboda haka don ganin jajircewa da muka yi wacan yarjejeniya da aka yi suka ci, to ya kamata mu shiga wani tsarin kuma yanzu. Da farko kowanne zai bada nasu taimakon, amma namu taimakon zai zama kaɗan ne. To kowace shekara kuma sai su rage nasu, mu kuma sai mu ƙara namu. Har shekara ta ƙarshe, shekara ta 5, ya kasance kuɗin mu ne sun fi yawa. Sannan ƙarshen ta kuma idan an gama wannan yarjejeniya, to duk abin da ake kashewa kuma mu kowace shekara mu za mu dawo nauyin wannan abun. Sannan ka san ma'aikatan mu kuma za su kasance sun koyi abubuwa da yawa akai. To irin wannan abun yana bukatar hukumomin gwamnati a karfafa su domin ya taimaka akan wannan sabon tsari.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:15 yanzu, kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Har yanzu muna tare da Malam Isa Guso, mai baiwa gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima shawara akan kafofin yada labaru, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ibrahim Mustafa ne ke magana.
To Malam Ibrahim,
to tambayar da ke so in yi wa mai girma, mai baiwa mai girma gwamnan Borno shawara, shin yanzu matasa waɗanda sun aje shagunansu a kan hanya, yanzu kuma an zo an kore su da baki ɗaya, ba su san ma inda za su je ba, wasunsu ma makanji suna furta waɗansu karamai na ɓacin rai da ma in yanzu nan ka ba shi abin da zai iya yi, jiwa wani ma zai iya yi, kuma duka gashi na shagunan su suka a rushe ba inda za su iya kai kansu. Tambayar wani tarihi ne suka yi wa waɗanda yaran da suka kora akan hanyoyin da suka aje shagunan su.
Yawwa, to ka gama tambaya?
Na gama.
To na farko za su ka gaya min wani bangare ne na jihar Borno, domin a sani na dokan da gwamnan ya bayar na farko shine kar a kori kowa a sana'a sai an tanadar mishi da inda zai koma. Kuma ni a sani na duk wasu matasa da aka hana su wani sana'a, su abin da ke faruwa haka akan hanya, da za ki ga ana sayar da raguna, ana sayar da gawayi, ana sayar da waɗannan sana'o'i ne masu kyau da mutane ya kamata su yi domin gara mutumin da zai je yana sana'a da wanda zai je yana roƙo ko ya shiga wani hanya. Amma gwamna ya ce waɗannan akwai sana'o'in da ba su dace a riƙa yin su akan hanya ba. Sannan saboda na farko suna kawo hatsarurruka, za a ga mutum yana sayar da kaya akan hanya inda mota ya kamata misali ya zo ya yi parking ko ya ɗauki fasinja ko ya yi parking saboda wani bukata na daban, sai ya zamana idan ko da motan ya yi parking idan zai tashi baya ganin gabansa sai mota na baya ya zo da keci a samu hatsari. Gwamna ya ce domin kare rayukan mutane, waɗannan mutane su ma sun shafi su kansu masu sana'o'in, ya ba da umarni ya ce hukumar muhalli ministry na sorry ya ce hukuma na environment su je su ainihin gyara gari. Amma na farko umarnin da ya bayar shi ne kar a raba wani matashi da sana'arsa sai an tanadar masa inda zai koma. Idan ka taso tun daga airport za ka ga duk mutanen da suke sayar da ragunan nan da masu sayar da gawayi na bakin hanya tsakanin bulunkutu duk an samu an musu tanadi, za ka ga suna nan a gefe wajen bangaren ainihin NEPA. Idan ka duba wajen railway za ka gansu, idan kana zuwa daga airport ka duba hannunka na hagu za ka ga shagunansu ya koma. Idan ka zo bakin post office matasa masu sana'o'i da a bakin post office ka duba, idan ka taso daga post office kaman zaka je BRTV ka duba hannunka na hagu zaka hange su can an musu tanadin wani wuri sun koma hannunka na hagu. Babu bangaren da aka raba wani matashi da aka raba matasa da sana'o'in su ba su da abin yi. Gwamnan nan idan kana jin duk maganganun da yake kullun yana faɗin cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo Boko Haram shine rashin sana'a. Domin a bincike da muka yi akwai matasan da muka samu 5,000 'yan Boko Haram suke ba su domin su je su kona makarantu. To kaga wannan ya nuna akwai duk da cewa 'yan Boko Haram akwai wanda suka shige shi don ra'ayi, akwai wanda suka shiga saboda talauci. Saboda haka in akwai wani gwamna a Najeriya wanda zai yi ma matasa masu sana'o'i zagon ƙasa ba yana jin kashin sakima zai yi. Saboda ya fi kowa sanin matsala na Boko Haram da suka addabi jihar Borno, kuma ya fi kowane gwamnati damuwa da ya tabbatar da cewa kowane mun yi lokacin da muke fita fara sassa da karfe 5 da gwamna da rabi da zarar mai sallar asuba zai ce zika zama fita, kuma zai ce kana fita da jahazi ka fita da ribu. Idan ta kai tambaya Hajiya, mutane da yawa a wuraren mafoni, wurare London ciki da yawa za su baki biya, inda za ki je ki biya da kanshi gwamna yake fita. Idan ya ga mace tana sayar da kosai zai tambaye ta nawa ne jarinki, mace za ta ce jarinta 2,000 zai ɗauki 20,000 ya kara mata, ya ce miki ina son ki je ki kara jarinki. Zai samu mai sayar da shayi nawa ne jarinka, mutum ya ce 10,000 ya ɗauki 20,000 ya kara musu. Har gwamnan nan yake ya yi lokacin da ya fi wata 6 kullum sai mun fita mun ba mutane mun ba, don ma kar a ba wani jami'i a ce an samu matsala, da kanshi yake zuwa. An muka fita tun daga karfe 5:30 lokacin ana sallar asuba a karfe 5, idan muka fita 5:45 ba ma dawowa wani lokaci karfe 10.
To a takaice
magana wannan ba gaskiya ba ne.
Yawwa, to malami na gaba, bismillah ko? Wa alaikum salam, ka dan bude muryarka ko?
Wala Ali Muhammad ne Fenkeniya ne.
To.
Hello?
Eh, muna yana jin ka yi tambayarka.
To, maganar da zan yi excellency, tambayar da zan masa shi ne maganar tsofaffin da suke nuna nan ne da yawa a Fenkeniya. Ba ma da wani galihu, wasu ma hawan jini ya buge su, muna jiran haƙƙoƙinmu. Kuma abin da ake ba mu na gwamnati bai taka kara ya karya ba. Wani sani
ne ake baka?
A bari mu fahimce ka, kace haƙƙinku, kun yi aiki ne kun bar aiki ko kuwa?
Eh, mun yi aiki mun bar aiki, Fenkeniya ne mu.
To ba biyan ka pension?
Eh, to biyan da ake mana ba biyan sa ba ba yawa. 3,000 shine muka yi kuka, tuntunin an ce za a kara, an kara ma. Muna jira abin, amma abin har yau bai fita ba.
To malam Isa, me zaka ga mu wannan malami?
Gaskiya ni na yi mamaki, zan so Hajiya inda hali a ba wannan mutumin don ba na yake ya. Saboda na farko na san kamar yadda na faɗa, tunda ina jin shekara 20 da suka wuce ba a taɓa yin gwamnatin da ta damu da biyan pension kamar wannan gwamnatin ba. Shi wannan malamin ya tambayi ƴan uwansa zai tabbata domin kowane wata yanda za a biya albashi.
Gwamnati ta ƙara kuɗin ne shi baya samu?
A'a, ba a ƙara kuɗi ba. Kowa yana samun pension.
A'a, to shi tambayar shi akan cewa abinda ake ba su baya isan su, an ce za a ƙara, shi tambayar shi kenan, ba wai ba a ba su ba ne, ya yi kaɗan.
Lokacin da ka bar aiki, kowa ana ba su pension ne da ya dace da shekarun da ya yi da matsayin da ya bar aiki harkan gwamnati. Wannan shi ne abin da yake faruwa. Wata yadda za a yi approving kuɗi na albashi, haka gwamna ya ba da umarni a rika biyan pension.
Har yanzu baka, malam Isa, har yanzu baka.
An ba da umarni a biya biliyan 2 pension da gratuity da leave grant.
Malam Isa.
Yana da matsala zan so ki ba shi nan, ba na yi kira yadda kuma.
Eh, shi ne na ce, har yanzu dai baka fahimci tambayar shi ba, tambayar shi akan cewa ya yi zargi ko kuma ya ce an ce an ƙara kuɗin, amma su har yanzu ba su gani ba. Ba wai ba a biya su ba.
Maganar ƙari gaskiya ba ni da tabbaci.
Yawwa.
Amma zan so ki ba shi namba na, ya kira ni zan bincika.
To zan ba shi.
Ni da tabbaci zan sani ba gaskiya ko an ƙara fansho.
Bari mu je ga mutum na gaba. Mutum na gaba, bismillah.
Sunana Muhammad Sani daga Dambuwar Kulbati. Akwai wani gine-gine da aka yi a cikin jihar Borno. An ce za a zuba talakawa da marasa ƙarfi a kai. Amma har yanzu kusan shekara 5 da suka wuce zuwa 6, har yanzu ban ga abin da ya faru ba a kai.
A takaice, an gama ginin?
An gama cikin da
ne. Gini a ira.
Ba a raba ba.
Gini na gidaje?
Eh, ya ce wai an ce za a raba ma talakawa, amma an gama ginin kuma ba a ba a talakawan ba.
Wanne a ciki yake nufi?
To, Malam Muhammadu, waɗanne gine-ginen kake nufi?
Yanzu idan ka tafi.
A ina ne?
Bakasi.
To, wai a Bakasi?
Sai ka tafi can wajen airport, akwai waɗansu da dama a nan gurin. Tun har yanzu sai ka tafi Jami'a University na Maiduguri, shi ma akwai waɗansu duk an gama, amma ban ga ko ɗaya mutum ɗaya da ya shiga ciki ba.
To, bari ya baka ansa ko?
Bari in bada ansa.
To, Malam Muhammadu, gashi ka yi tambayoyi amma kuma lokaci ya karato. A saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu, Malam Isa Gusau zai baka amsar tambayoyin da ka yi. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Jummai Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko na cewa an sha ruwa, ƙasa tana shanyewa. An sha yin taruruka a kan kai zuciya nisa tsakanin musulmi da Kirista a Afirka, amma har yanzu akwai matsaloli. Ya Allah ka shirya tsakaninmu da juna, kamar yadda ka halicce mu wuri ɗaya. Saƙo daga Shehu Sabo Gashuwa. Wani saƙo na cewa salam VOA Hausa. Da Allah ina son ku bani dama na miƙa kokena na al'ummar garin Zangon Buji zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa. Na cewa muna son a gina mana haraba a babban masallacin Juma'armu na garin Zangon Buji. Saƙo daga Tanimu Inuwa Zangon Buji. Wannan kuwa na cewa tattaunawa akan zancen aure a Kano da malaman Kano ke yi da fatan ayi adalci wajen aiki. Saƙo daga Walid dan Haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Saƙo na gaba na cewa hakika taro da ake gudanarwa akan harkokin sadarwa a birnin Lagos na Najeriya. Abin alfahari da shi ne da fatan shugabanninmu na Afirka irin su Najeriya, Niger, Kamaru, Mali, Senegal, Burkina Faso da Ghana za su iya kokarinsu su inganta harkokin koyar da matasansu sana'o'i ta shafukan Facebook da Twitter da WhatsApp da Instagram da sauransu a tsakanin ƙasashen namu na Afirka. Saƙo daga Shehu Bashir Fulani da Muhammad Bashir da Mali da Muhammad Habibu Abubakar Gombe. Wannan saƙo na cewa ni dan Ghana ne amma saƙona yana zuwa ga ƴan uwa ƴan arewacin Najeriya. A gaskiya ina jin bakin ciki ganin yadda wasu ƴan arewacin Najeriya ke fadar maganganu marasa daɗi da yin muggan fata ga shugaba Muhammadu Buhari. Shawara ta gare ku, ku kasance masu yin addu'a saboda ba za ka kinaka ka zaci wasu za su so shi ba. Allah ya ba baba Buhari lafiya. Saƙo daga Muhammad Lawan Makeri dan Ghana, sallaman sarkin Hausawa a birnin New York. Saƙo na gaba kuma na cewa muna fata nan gaba kaɗan a Najeriya duk abin da muke samar da shi cikin ƙasarmu za a hana shigo da na waje koman girmansa ko ƙanƙantarsa, domin haka ne zai farfaɗo da tattalin arzikin ƙasarmu cikin gaggawa. Saƙo daga Nasiru Alkanawi Hadija. Saƙonmu na ƙarshe na cewa hakika naɗa Hajiya Amina Muhammad a matsayin mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya nasara ce ga dukkan matan tarayyar Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria.
A gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
In jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suna kira ga babban Attorney General ɗin ƙasar General Jeff Sessions da ya tsame hannunsa a binciken da ake yi na zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar a watan Nuwamba bara, ko kuma ya yi murabus daga mukaminsa. Wannan kira da 'yan jam'iyyar ta Democrat suka yi na zuwa ne bayan da aka gano cewa a bara Sessions ya gana da jakadar Rasha na Amurka. A lokacin yana Majalisar Dattawan Amurka, Sessions ya goyi bayan shugaba Trump yayin yakin neman zaɓe, inda ya riƙe mukamin mai ba da shawara a kwamitin yakin neman zaɓe. Hukumomin Malaysia suna shirin maida wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa, mutumin da ake zarginsa da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata, wanda ɗan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da Ri Yong-chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jiragen na Kuala Lumpur. Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa a sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya, sannan maza sun fi samun kulawa fiye da mata idan suka tsinci kansu a kangin shaye-shayen kwayoyi, kana an fi hukunta mata a idan aka same su da laifin safarar mugun kwayoyi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau dai gidan rediyon Amurka, wato VOA, ke cika shekaru 75 da kafashi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku, shin wace irin rawa wannan gidan rediyon ya taka yake kuma ci gaba da takawa a rayuwarku? Sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.